رحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر 26 غوتن جماد الآخر حجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تنا ردبو دايا دابي هدو دا 30 دا تقوص دي دي دا 25 غوتن مارش شكرا تدبو بيو دا شابا كوي وانا شيني كسن نهدو اگا چنجر رنجي انكسوسو انكرات اللتاثن تيسير الوحاب في علاج ظاهرة الإرهاب على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الداء ووصف الدواء. ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام. Allah madaukakin sarki ya sa mu rayuwar shi albarka. Kamar da yanzu kuka sani, wannan littafi yana bayani dangane da hanyar da za a yi maganin bayyanan ta'addanci. Ta'addancin nan a yau ana mai kallo da siffa da sura na Islam, wanda wannan zalunci ne. Duk wanda ya ɗauki kama da siffa da sura na musulunci yau yana matsayin abin zargi ne a duniya. Wannan ma zalunci ne. Zalunci na farko shi ne waɗanda ke siffanta addini da masu addini da ta'addanci. Wadan komai ba sai dan sun jahilci addinin, sun jahilci mai addinin yake karantarwa, a lokaci ɗaya kuma sun jahilci mai ta'addanci kuma su waye 'yan ta'adda. Yanzu kenan kawai daga an ga wanda ya tada bom ko ya harbe da bindiga da gimu sai ce duk masu gimu haka suke. To kenan yanzu idan wanda ya je ta'addanci a ganshi da t-shirt, to kenan wanda ya sa t-shirt ya zama me? Ai abin nan nazariyan iri ɗaya ne ai. Haka ne? Amma da yake addinin musulunci aka tsana sai a kala mai wannan. Kuma su ƴaƴan musulunci sai suka ja baki sai suka yi shuru. Kwana tsoro kara kala mai, kwana tsoro kara mai sharri. To amma anan za a gaya mana wasu hanya za a bi wannan ta'addancin a kawar da shi. To jama'a, kowa akwai rawar da zai taka. Sojoji da sauran jami'an tsaro suna fagen fama, suna can suna karawa da 'yan ta'adda. Allah ya ba su nasara. Anan kuma akwai rawar da malamai za su taka, wanda in bai fi na waɗancan sojojin ba to sa'an shi ne. Daidai wa daida suke yi ba wanda ya girma wani. Wajen rawar da za su taka wajen kawo da wannan ta'addancin. A lokaci ɗaya akwai rawar da kuma shugabanni za su taka, wanda duk take-taken rawar da malamai da jami'an tsaro za su taka a masu tafi a ce sun iya. Wallahi in waɗannan shugabanni da kan shugaban ƙasa da mataimakan shi, mataimakan shi su ne ministocin shi, 'yan majalisu, manyan jami'an gwamnati, gwamna haka, shugaban ƙaramar hukuma, sarki haka, waɗannan in ba su kiyaye abin nan da za a zo a faɗi yanzu a nan ba, ko malamai sun yi aikinsu, sojoji sun yi aikinsu, an yi aikin banza. Idan waɗannan shugabannin suka yi abin da ya kamata, sojoji suke abin da ya kamata, malamai ba su yi abin da ya kamata ba, shi ma an yi aikin banza. Idan shugabanni suke abin da ya kamata, malamai suke abin da ya kamata, jami'an tsaro ba su yi abin da ya kamata ba, sun yi aikin banza. Kenan yanzu a haɗu tsakanin jami'an tsaro da shugabanni da malamai a yi aiki a yaya a tare. Wallahi in aka bar ɗaya a baya ko, to kun yi aikin banza. Kun yi aikin baban giwa, kun yi gyaran gangan abzunawa, an yi wani abin da ake ce ma gyara baya, kun yi baya ba zani. jama'a kuna gano wannan, wallahi sai an yi wannan abun. In ko ba haka ba matsala na kwance. Shi da wannan harkan gaba ɗaya sai aka jinya malami sai aka aje su gefe. Da muka matsa muna magana sai aka ɗibo bokaye. Ko aka ɗibo suke da homai saboda suna da kusantakan ƴan uwantaka da shugabannin. Ko kuma suke ma shugabannin tsafe-tsafe. Amma waɗanda suka san abin suka ƙware suka goge saboda ba su da wanda zai kai labarin abin da suke wajen shugabannin a san yadda za a gyara. To shike nan magana ya ƙare ba za a ci moriyar wannan abin ba. To ko wannan ta'addancin za a shekarar 500 ba gano bakin zaren warware shi ba na rantse muku da Allah. Musiban farko da aka shiga a ƙasar nan har ta'addanci yi abin da ya yi shine jahiltan maganan Jafar da Albani. To yau ba su akwai waɗanda suka bi wannan tafarkin nasu wani moriyansu aka ci ko ake nufin a ci ko ake kan ci babu. Sai a ɗauko wani kafiri a ƙasan waje wai shine zai zo yi bayanin wai shi gogagge ne masani ne akan Boko Haram. Ina gaya maka limamin juma'an garin kuma ƙarshenta ma bai san su ba, shi yasa ba malamin da ya makan shi adalci kuma yake birge ni kuma Allah ya gafarta mashi. Irin a Sheikh Sunusi Gumbi san da suka zauna da Albani a gidan rediyo ana tattaunawa kan matsalan ta'addancin nan na Boko Haram, yace jama'a ban san komai ba yanzu na fara ji. Za ka malam Awolu yi masa bayani haka ya kamata hukuma ta yi. Duk wanda aka ji yana magana irin wannan ba zargin shi za ka mai a ce SS ku sa mai ido ba. Ba ku da hankali kirin shi kamata ku yi ku zaunar da shi. Wannan bayanan da kake yi mana miji waɗannan da ka tara kana masu bayani ba su suka cancanta a yi masu ba mu ya kamata. Amma rashin ku ne yasa aka tara su. Sanda aka je taron jama'atu da sarkin musulmi ya gayyata dangane da wannan matsalar ana fara magana shi ne su gumbi ne ke ce a cikin ku nan ba wanda ya san wannan harkar. Malam Awolu me ke kai mana bayani? Wallahi malam yi bayani kowa ya fahimta. Ana ta yi sun koma suka ce idan aka bari aka yi aiki da maganin shi to yanzu shi zai zama malami da zai rika faɗa ma gwamnati da sarkin musulmi su ji. Su ba malamai bane saboda haka aka ce ma ba a yarda da bayanin da ya yi ba. Tun daga lokacin suka fara haɗa kai da 'yan siyasa har sai da aka yi malam sharri da ƙazafi. Wannan ƙasan ita ce Najeriya inda ake wannan abu. Sun yadda komai zai ci zai ci su. Allah ya kyauta. To wannan ɓangaren da zan fara tattauna a nan ɓangaren aikin shugaba ne. Sojoji ba za su iya wannan abin da za mu faɗi ba. Malamai ba za su iya ba. Malamai suna da rawan da za su saka shi ne su yi wa'azi su gaya ma shugaba ga abin da zai yi. Malai ce kamar anna shari'atana kad ja'at bi tahrimi adh-dhulmi wal baghi wal juri wal udwan. Kamar yadda abu ne sananne a cikin wannan nagartaccen shari'a namu na musulunci, to shari'an ta zo da bayani mai ƙarfi na haramta kowane irin zalunci da cuta da mugunta da ƙetare haddi a kan 'yan ƙasa a rayuwarsu da abin da suka mallaka da kuma karan kansu. Wal amru bil adli wal qisti war rahama. Sannan ita shari'an a lokaci ɗaya kuma ta yi umarni da a yi adalci ga kowa, wanda aka sani da wanda ba a sani ba, mai goyon baya da ɗan adawa, wanda ya yabo da wanda ya suka, wanda ake tare da shi da wanda ake ƙi. In dai kai shugaba ne za ka ɗauki al'umma ala haddin sawa. Dole ka yi adalci, dole ka kyautata, ka yi daidaito, kuma ka tausaya ma al'umma. Kun ga daga daidai nan wallahi shugaba in ya ɗauki waɗannan abubuwan bai aiki da su ba. Yi masu rukun sakai nan kashi ko ma bai san su ba ko yi watsi da su a bayan da ya san su ko. Ku tabbatar da ta'addanci ya zauna. Don ba kowa za a zalunta ya haƙura ba. Ba kowa za a cuta ya haƙura ba. Ba kowa za a yi mugunta ya haƙura ba. Ba kowa za a yi makama karya wallahi ya haƙura ba. mun buga misali a wani karatu da ya gabata cikin karatutukan nan kan ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi korafi a nan jihar Kaduna ake yi, to exactly muguntan da ake a Lagos na jihar Kaduna ma ba wani abu ba ne. Sati biyu ko uku da suka wuce an rusa gidaje sama da 4,000 na mazauna gaɓan teku, ba fa an ce ne ka tashi a wurin saboda kada ruwa ya ci su ba, a'a wai suna zama ba a bisa ƙa'ida ba. Suka ce su suna zaune a wannan wajen sama da shekara 100, lokacin ko barbaran ma da za a yi cikin haihuwar Najeriya ma ba a yi ba, kafin mai ka'idan ya zo ya rubuta takarda akan kwamfuta ya ce sunanta ka'ida, takarda ne ba kawai za a hau kan kwamfuta a rubuta ta ko sunanta ka'ida, kawo mana ka rubuta wata ka sake ta. Yanzu waɗannan mutum 4,000 ka ɗauka mutum ɗaya ne a gida suna waɗannan suka shiga tawaye da ta'addanci za ka iya magance su? Kila da kowane da matan shi a gida sun zama suna yawan nan matan da za a kira ta a ce ga abin da aka yi muku ɗora bom, ga wanda suka yi muku can ki je ki tada da shi a cikin su, za ta ila suna da 'ya'ya biyu ko uku hudu, ila suna da sarakai, ila suna da iyaye, ila suna da yan uwa, ila suna da masu goyon bayan su, ila suna da abokan kasuwanci, ila suna da kaza, kaga a lokaci da sai ga gari gaba ɗaya sun zama yan ta'adda ba sanne ba saboda zalunci da mugunta na shugaba bai sanne ba. An gano wannan sai a ce an tara shugabanni wai ana masa semina na yini ɗaya ko kwana, rabin taron surutu ne da shan shayi wanda ya kamata a zauna da su a gaya musu haɗarin wannan abin. Ko me za ka kira mutum ka ce ka ji daɗin ya ce ya ji ba matsala a to je ka ga kaza, amma Allah ya isa an mana kaza ba mu ji daɗi ba, to ran da mugu ya zo zai mugunta a wannan yankin wannan da aka cuta ya san shi kuma ya san abin da zai yi, zai je kai rahoto wajen hukuma? Yasa ana ta ihun cewa 'yan ƙasa ku riga kawo rahoton waɗannan abubuwan ba za su kai ba, to dama tsakaninku da su akwai communication gap, akwai mugunta gab, akwai cuta gab, akwai zalunci, kun gano wannan? Ku ta shi ne gab da ke tsakaninku da su, sannan babu adalci. Ai ba dan jam'iyyar mu bane, dan jam'iyyar mu ne amma bai yi mu ba, babu daidaita al'umma wajen kowa a yi mai abu a bisa matsayin shi na dan jiha ko dan kasa. Saboda me? Saboda ya fito yana sukan gwamnatin mu yana faɗin maganganu iri-iri a kanmu, wannan kuma yasa sai Allah ya zara tausayi na al'umma a kansu su abinda suke tausayi ƙasa, ita kuma ƙasa ba ta haka bace ta Allah ce, gano wannan? Ƙasa idan Allah ya gane tana da buƙata sai saukar mata da ruwan sama, gano wannan? Da kyau ko sai ya raya ta sai ta fitar da tsirai, kuma yana yi ne mata allakum wa li an'amikum, to amma duk abin da bai zama mata'ul lil insani ba bai halatta shugaba ya yi shi ba komai. Saboda me abun ma in ya saukar da ruwan sama yana zama mata allakum wa li an'amikum, shugabannin sun san wannan? Mun gano wannan da kyau ko ba su cancanta ba? Shine su da kan suke cewa incompetent leaders su ne muke da su a Najeriya, ya zaka ba wanda ya cancanta, duk wanda ya fi tsiwa da rashin kunya da tsara ya ce wai shi ne fi iyawa. Ma wannan abu akwai ma'aikata suna kuka, ka je kasan Saudiya ka ji, abokina ne yana aiki a Saudiya ya ce duk ɗan Saudiyan da ke ansan albashi riyal 28,000 to gwamnati ta ce wannan talaka ne yana da buƙatan tallafin gaugawa. Mun sayar riyal naira 120 ɗauki aje ta nan, to kaga riyal 1,000 naira 1,000 ne kenan, 120 120 so nawa? So 28. Wai wanda za a bashi wannan a wata yana da buƙatan wani tallafi da gwamnati za ta bashi kyautar rabin albashin shi. Ma'aikaci zai fata zai ki zuwa aiki da wuri, zai ga za a gwamnati zagon ƙasa ya bari, zai ga zalunci ya bashi ayi ba albashi, an ce wai talaka a bashi albashi mafi ƙaranci 18,000, wannan ba boko haram ba, boko jahannama ma sai ya shiga, ya gama bokon gaba ɗaya ka haɗa shi da 18,000 nawa kuɗin buhun shinkafa yake? uwar shi na jira ya mata ce fa ni ga matan shi ga kannin shi an mutu an bar su ga kudin makaranta ga kudin kaza kudin ka in ya sai shinkafa shi akuya ne zai tasa shinkafa yana ce haka nan ballan da ba sai mata hidima ba wannan yana daga cikin rashin hankalin da ke cikin tsarin gwamnati mafi karancin albashi kamata ya zama 250,000 ya zama a wadace yan kasuwa su ciniki yan kwadugo su samu kuɗi yan dako su samu kaza masu motan haya su samu kaza kowa ya sana'a ya samu kuɗi hankalin shi kwance in kana son kuɗi ya kai zuwa ga mutane nan da nan cikin sauki ba ma'aikacin gwamnati kuɗi ka gani ka zo ka ce za a tallafa masu ƙananan ƙarfi irin yan fawa ɗin nan da aka kawo ya zama an ba mutane kowa an mashi a ba mata jali su sana'o'i a ba shikenan za ka ga wanda kowa koma ya shiga hayyacin shi ya fahimci inda duniya take amma yanzu kowa gan shi zagar zagare yake a firgice yake Allah ya sa ma firgita ku da take kuna gane abin da muke faɗa ya kullu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim al-jawziy Allah madaukin sarki ya ji kan shi ce maza Allah da kasan saudiya ne inda muke taruwa nan muke wannan karatukan to kowa yana da alawai din shi wallahi ana zaune a nan muna cikin karatun nan za a samu wasu masu ɗa'a suna yawo cikin ku su aje maka robar ruwa da lemu kuma ana nuna maka shayi ko gahawa sannan ga kaza a gabanka hankalinka yanzu wannan katun a kai 12 dare inda wannan tsarin sannan kana tashi kana fita can dama littafin an providing shi enough an ba kowa wanda ma yazo yau gashi na katan zaba da a bashi mun gane sannan kana yunkura za a baka kudin mota kana bude za ga 2,500 gobe ma ka dawo za a baka sannan aka lura alaman kana cikin damuwa za a kira ka a zo da kai a ce me damuwanka ka faɗi mu ne muke muku aiki hidima muke muku muna zama wurin nan ne don ku duk damuwanka ka faɗi in kana jin kunya a baka takarda a ce ka rubuto ka kawo an jima ko a baka lambar waya a ce ka yi text ana roƙonka ne ba ka ga mai yin da ɗan ƙasa zai zama ɗan ta'adda in ta'addanci ya ga wannan ba gudu zai yi ba malaman ne ake sawa suke wannan saboda suke zama su yi sallan azhar la'asar magharba isha'i da asuba suke zama suke ta'alim da karantar da mutane a makarantun hadda da na islamiyya da na allo da komi suke shiga da fice ana gayyatar su wa'azozi waje daban-daban sun san yadda al'ummar suke duk wanda yake da matsala a unguwa a yanki sun sani za su kira shi za su ja za su yi kaza amma za a ce ana koya masa sana'o'i kowa ne zai je ƙarshen ta waɗanda suka zo taron koyi da sana'o'in 'ya'yan masu kuɗin ne da ba su da matsala masu matsalan suna can a geto a kwanci kuma suke ɗanɗana muku kuɗanku kana wuce da mota ce za ka sani an jima sai dai wani ya wuta ba ka suke faɗi ba shi sa ya kamata a gane yadda za a yi magana abin nan mu zauna lafiya Ibn al-Qayyim ya ce wa shari'atu asasun mabnaha ala al-hukmi wa masalih al-ibad yace kun ga shari'a tushenta da maginin da aka sa harfashinta ya taƙaita ne akan a samar da hukunci da abin da yake maslaha ga bayi duk abin da ba maslaha bane haramun ne shugaba ya kawo shi kuma ke budget za a yi kaza sai a ga wannan abin ba maslaha bane ko ya yi doka yanzu a soke wannan budget din a sake wani sai abin da zai zama maslaha lil ibad kun gano wannan yanzu addu'an da muke ma shugaba Buhari ba muna yi ne maslaha lil Buhari ba illa maslaha li jama'atu Najeriya wa Najeriya sannan wa Buhari shine na ƙarshen rayuwan shi shine rayuwan ƴan ƙasan rayuwan shine rayuwan mai ƙasan sannan shi kuma jikin shi ya samu sauki amma ba shine farko ba so in dan wai shine ko bai da bukatar ya zama shugaban Najeriya bai da bukata wallahi al'azim tsohon shugaban kasa tsohon janna me yake ne ba duniya ba zai samu ba duk wata alfarman duniya za a yi mashi bai bukata wallahi saboda ni da kai da ke da 'ya'yanmu ne yake yi ya kamata ku san me ra'ayi irin wannan bai da bukatan wannan kujerar bukatan saboda mu ne shine masalih lil ibad to kamata duk wanda aka dauki mukami aka bashi ya gane an bai saboda maslaha ne lil ibad ku bincike wannan abubuwan ina intelligent ɗinku yanzu a ce mun yi kato na huda nan wai intelligent ba su da report ni ne shugaba duka zan sauke su kuna da wannan shawarwarin to ku ba mu a rubuce haka ne mu san menene za a yi ba a rena gutsatsarin bayanai Allah ya kyauta wannan bayani da Ibn al-Qayyim yayi a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'in juzi na uku shafi na 149 ومن المقاصد العظمى لهذه الشريعه المباركه الميمونه yana daga cikin manufofi manya manya na wannan shari'ar musulunci mai albarka shari'an da ake karbanta da hannun dama gaggwaba mai darajar gaske almuttasima bi si'ati war rizqi wal muruna wanda shari'a ne yalwatacciya mai fadi mai tausasawa sannan wacce take samar da sauki ga al'umma kuma duk yanayin da bai tausasa ba bai samar da yalwa ba bai samar da sauki da taushi ga al'umma ba to wannan abin zalunci ne duk yanda ka zo ka siyo mana polish muka ta zuba mu wannan teburin yana kyalli amma mu ko muna jin yunwa to aikin banza kai babu masalih ka bar shi da kurzunin shi amma mu samu lafiyayyen shinkafa da miya mu ci haka ne to masalihul ibad kenan la masalihul tebur jama kula fahimtar wannan mutane suna cikin kuncin wahala da damuwa ka ce mun muku kwalbati to gaba di mana ba haka to shari'ar musulunci tana kallon masalihul ibad idan bayi suka samu abin da suke so ko to sai ku ce ko ku ba za ku yi kungiya ba ne na masu zaman kansu na taimakon juna dan abu kaza ku yi ka sai ga kafin ku zo sun ma yi to da suna da shi amma yanzu kowa ya zama mugu daga shi Allah ya kyauta hafaza halar daruratul khams ita wannan gwamnati da wannan tsari na musulunci an tsara ta don ta tsara wasu daruratul khams to kun ji waɗannan ababe guda biyar su ne aikin shugaba in ya yi su ku to kwantar da hankalin shi za a samu zaman lafiya a ko'ina arziki zai kai ko'ina kuma ko ina za a raya shi kuma zai inganta ya kula al-imamu shatibi rahimahullah al-imamu shatibi Allah ya ji kanshi ya ce al-umuru allati tatawaqqafu alaiha hayatun nasu fi dunya al-amaran da rayuwar mutane yake damfari a kai a rayuwar nan na duniya su ne za a bayanin su yanzu duka rayuwar al'umma akan waɗannan abubuwa guda biyar suke yana ka iya zuwa ka zama da wani gwamna ma bai ma san su an gano wannan ne kyau shi yasa wani da ya zo sai ce 11 point agenda 5 point agenda ne an gano wannan ne kyau wa ga maka 11 ne 5 ne na fata mun gano wannan agenda guda biyar ne wani kuma da yunkuru ya ce me 7 point agenda 5 ne na ya gusa wannan shi yana da kan gado ina fatan mun gano wannan da kyau shi wanda ya ce 11 sai fa ya je bara an bashi mai bayarwa ya ce 7 shi kuma ya ce me kamar kai ne mai gida kana ba mutum biyar sadaka wanda kake ba sadaka kuma yana ba shi a ɗaya anya bai zari ba Allah ya sa mu dace wabidunha in aka rasa waɗannan ajandoji guda biyar la tastaqimul haya rayuwa ba taɓa tsayawa ba wata na hasuru fi khamsatu umurin an taƙaita waɗannan al'amura cikin ƙididdigar lissafin point guda biyar hiya addinu wan nafsu wal aqalu wan naslu wal malu ta zuwa guda biyar annafsu rai aka bar rayukan mutane ya zama yan ta'adda suna alankada kawar da su, aka bar likitoci a asibitoci suna kashe mutane haka siddan, don wallahi 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 likitoci a kasan nan kashe mutane su, don mutuwan da ake yi a kasan nan bai kamata a mutu ba. Wani zai ce ah malama ka da imani ne, imanin ya ja haka, saboda an ɗibo likitoci ne waɗanda za ka zo baka da lafiya ne, wai likita wasu ya ɗauko wayan shi ya yi browsing, wai zai gano wai America an taɓa ba da maganin irin wannan cutan kaza, wai sannan ne zai rubuta maka takarda ce ka je ka sai magani ka sha, ba ruwan shi a ina ne za ka sai maganin, wani da yawan su fa suna shan, yana shan maganin sai zuciyar sai ta tsaya sai ya mutu. Yanzu wai kashe wannan ko ka dauki mara lafiya ka kai suna can suna hira ba ruwan su da shi, ko a zo a mai overdose, ko a je wajen bincike a ce ba wuta ko ba kaza, a ki daukan wuta a ki tensis a ki kaza a ki kaza har mutum ya zo kwanta ya mutu. A kasan Saudiya wallahi alazim idan mutum ya sake ya mutu ba wannan likitan ba, likitocin da ke asibitin sun shiga bala'i, sai an yi binciken keke da keken da aka tabbatar babu hannunsu. Kuma karka ce wai ɗan Saudiya, Allah rahma malam Salis lokacin da ya koma ya je yana zazzabin malaria, wallahi da aka ajiye shi asibiti hankalinsa tashi ya yi, sun yi binciken duniyan nan sun gaza gano me ke damun shi, har sai da ya kai ga an nemi shugaban ɗalibai na jami'an na jihar Kaduna, shi kuma ya kira ni yake cewa a binciki me ke damun shi, hankalinsa a tashi yake, so da in ya saki ya mutu a hannunsu sun shiga musiba. Ina ga wasu kai ba bai da cutan komai ta da shi malaria ne, sai da aka mai test test a jikin shi na komai suka ce lafiyan shi lau, mu ga shi ba lafiya, ana ce malaria suka ce malaria, aka ɗibo maganin malaria ana mai shi minti 30 kawai sai ya watsake shi a washe ruwan sanyi. Kun gano wannan da kyau ko? Amma Najeriya ne fa suna ganin ma da me za su yi mata, za su yi mashi wani allura mai zafi da bai ba su waje, za a haɗa kai da likitoci yan ƙungiyan asiri na shan jini, shan jinin mutane su mutu, sai an kula da rayuwar mutane akan haka, sai an gyara tituna, haɗarra da ake yi akan mutane suna mutuwa haka siddan mutlaƙan, sai an san wasu irin jami'an tsaro aka ɗauka kara ɗauki mashayi haka kawai ya zo da bindiga a fizi da ya harba mutane, haka kawai kan cin hancin naira 200 ya harba direba, sai an kula da wannan, sai an kula da yara masu tsara da suka a cikin gari, haka kawai su 'yan iska ne sun bi ƙarfin kowa. Jama'an aka fara lissafin abin da ya shafi tsara rai, sai ga duk ma'aikatan gwamnati sun shiga cikin nan. An gane wannan, ya sa sai a tambaye mu wai a'a me kuke nufi da hifzin nafs, sai mu ce ga abin da ake nufi, kun san na tsallake na farko akwai magana ne yayi, sau da ai muna bayani akan irhab ne. An gane wannan, to bayan da za a yi kuma rayuwar mutum ya tsargo, sai an tsara addini, shi ne me, shi ne malik kulla, shi ya mallaki waɗannan abubuwan duka, sannan dole ya tsare al'akal al-nasal al-mal. Kuma waɗannan ababe guda biyar da za mu yi sharhin su a karatu mai zuwa, ga sunan malaya kawo mana su da 'yan takaitattun sharhi, amma za ka sha mamaki ba wannan sharhin nashi za mu tsaya mai ba, za mu fitar da wasu bayanai ne ka ji yadda kowanne inda shugaba zai tsaya a kansu ko ba zai da wata matsala. Yanzu wasu shugabannin ma cewa suke za su yi dokan hana wa'azi, kaga ba su ma san me suke yi ba, waɗannan ko to kawunan suna cikin randa ne, tsuliyar su ne a waje, ba su ma san me suke yi ba. Ka ce addinin za ka takura bayan an ce shi za a fara kiyayewa, to za ka yin da mu samu matsala, su za su ce ai malam muna tare da ku, ai gaskiya muna tare, wannan gaskiya ne, amma dai kuma mu problem ɗinmu shine kana maganan da ya shafi addini, wallahi idan mu rufewa yake yi sai mun gama faɗi sai mu ce wallahi mun manta magana wannan maganan gaskiya ne jama'a ko ku ga faɗin gaskiya daga ran da ka takura addini ko sai ka ga irham kai ne ka gaito terrorism da kanka kana matsa addini wallahi sai ka ga tashin hankali ka san abin da yasa kasan nan aka dade ana zo na lafiya wallahi gwamnati ta ce ba ruwanta da addini da ta ce ba ruwanta da addini shi kuma wani hadari ne na daban dole ta komo da ce da ruwanta da me da addini to ya rata ruwa da tsaki da shi shine zamu fada yanzu wala ka ji gwamnatin tarayya ta ware kudi ta ce ga yanda za a yi ma addini shi yasa yanzu yan boko haram da suke da sunan taki suke tarakta titi gada azibiti suna mai take addini ko to ya za a iya tinkara su haka ka dauki soja ka ce shine kawai zai maganin su akwai aikin da yake yi ka zo ka tara sarakunan gargajiya ka ce su yi bayani shi sarkin gargajiyan da ko sallah ba ya fitowa ku gano wannan da kyau ko shine zai masa magana su ji bayan suna mai kallon kafiri kaga kaga ito su yan boko sun ce bokon ma haramun ne shi ana bukatun shi ma ya tuba ba ma ya masa magana ba to jama'a ya za a masa magana sai an nemo ahalin dini suna za su yi masa magana da irin yaran da za su gane kaman kai ne ka je Kano a ƙauyen Kano ka ɗauko wani bahaushe ka zo ka aje kana son a yi mashi bayani sai ka je Enugu ka ɗauko wani inyamuri ka ce mashi bayani ni ko zan ga yadda za a yi bayanin nan amma sai mu zo rana ta yau subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum